A lokacin wannan ziyara da shugaban hukumar IMF Mrs. Christine Lagarde ke yi a tarayyar Najeriya na kwanaki hudu za ta gana da masana tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari game da hanyoyin farfado da tattalin arzikin tarayyar Najeriya. Tana can baya dai hukumar IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya da ta rage darajar kudin naira akan kudin dala, abinda kuma wasu masana ke ta baba akai. Haka kuma hukumar IMF ta shawarci gwamnatin Muhammadu Buhari da ta janye tallafin da take sanyawa akan man fetur, kuma ta ni gwamnatin ta kama hanyar janye tallafin da take sanyawa a farashin man fetur a Najeriya, abinda kuma yake ci gaba da kawo muhawara tsakanin 'yan Najeriya. Alhaji Kasimu Kurfi masanin tattalin arziki ne a birnin Lagos, kuma a hira da nayi da shi a can baya ya bayyana goyon bayansa ga shawarwarin da hukumar IMF ke baiwa gwamnatin Najeriya na farfado da tattalin arziki.
Fahimtar wannan shawara tana da kyau, kuma lokacin gaskiya dole ka faɗi gaskiya. Menene gaskiya? Al'amari shine duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai sayar da ƙasar waje, yace kuma yana sai rike darajar kuɗin shi, to zai wahala, domin ka dauki wani abu ne wanda yake cewa da kamar wuya. Duk kasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna diba me suke yi. Ka diba China fa, duk abubuwan da ake zowa nan ƙasar zaka diba zaka ta, hatta wannan maballi na taguwa zaka ganshi daga China ne. Amma China kwanan nan sai da ta rage ƙarfin kuɗin su. Don me? Don ta sa abubuwan da suke yi su ƙara samun kwarjini ƙasar waje, su arha mutane su zo su ƙara sayi. To mu ba mu da abubuwan da muke yi, kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne. Farashin mai kuma ya faɗi. To ya za kai ka ce zaka rike naira? Muddin ka rike naira, abubuwa bai za su faru. Kasashen waje ba za su yadda da farashin ka ba, so saboda haka ba za su shigo da kuɗin su, ba za su kai su wasu kasashe. Maimakon su shigo da dalar su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su, in suka ga farashin bai masu daidai ba su shigo da kuɗaɗen su. Kaga kuma wannan da ƙarshe zai takaita ayyukan da gwamnati za ta yi nan kasar ɗan kenan. Kuma idan ba su shigo da kuɗaɗen su, kuɗin ƙasar waje zai ƙara ƙaranci. So wannan zai ƙara haɓɓasa a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke sayar da kuɗinta da kuma yadda yake a kasuwa. Kuma wannan shi ne muke gani a yanzu. Kuma yana ɗaya daga abin da IMF ta ba da shawara cewa a kiyayi wannan. Domin in aka kiyaye wannan, abubuwa za su yi zuwa da sauki.
To sai dai kuma bangaren sa shugaban kungiyar masu canji a tarayyar Najeriya, wanda yanzu haka matakan farfado da tattalin arzikin ke ci gaba da yiwa hada-hada ko kasuwancin su illa, Alhaji Aminu Gwadabe ya bayyana shakku game da shawarwarin hukumar IMF.
Ni a gani na wannan shawaran bata dace ba. Dalili kuwa idan ka duba a wannan dangantaka da ake yi, komai da ka sani da ake amfani da shi a ƙasar nan kawo shi ake yi daga wasu ƙasashe na waje. To wato idan muka ce zamu ci gaba da karyar da darajar namu ita naira, wato a koda yaushe mu dai ne kayayyakin mu da muke amfani da su za su yi tsada, zai shahi abubuwa da yawa na game da farashi da na masarufi dake faruwa. Na biyu sai mu duba yawancin abubuwan nan da ake kawowa. Ana maganan me ita CBN ta yi. Na ɗaya babban abin da yake damuwa ita ni a gani na hukumar IMF shine cewa tallafi da aka jaye, an je tallafi ma wasu kayayyakin da ake kawo. Wasu kayayyaki ne shinkafa, siminti, tomatoes, toothpick, gasunan.
Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon wannan ziyara da shugaban hukumar IMF ta kawo Najeriya. Hukumar kuma da wasu ke kirari da cewa taurariya ce mai wutsiya, ganin ta ba alheri ba. Babangiji Brown, Murai Amurka daga Lagos.
Kana na dauki dan amshi na ka gama roƙana na zan ya shato mamman lokumi na yake ci kai ya ya rabu ni na nake ci maso zowa ofin koye gona ko yi gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na